إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور كوجيا دا تبت بألا وبنجد تالكي واني آر رايا مؤتكم وانا يمتي ندي تنن شدا قوات الرملانة هجرا من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1447, wanda ya daidai da 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2026 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci Masjidu Sani Dauda, wanda ke nan ba 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari Media ne Kaduna, a wannan ƙasa ta mu ta Nigeria. Muna gudanar da tafsirin Al-Qur'ani a cikin wannan masallaci, inda muka kwana a cikin sura ta 3 a jerin gwanon surorin Al-Qur'ani, suratu Ali Imran. A jerin gwanon tafsirin mu na bara, wannan shine majalisi na 8, za mu tashi akan aya ta 54, wanda jiya muka kwana a kanta. Za mu tashi akan aya ta 55. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وداعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم
الله سبحانه وتعالى يا أي بياني يند بنو إسرائيل سكيفو كرم ما جرج ما جرجم دا سكيهي شيني سنيفو كري سنسى بي ونن سركي نونن زامن سيسكا آتا النبي إيسى دم مريم أورنزا suka ce mai wannan mutumin ya raba tsakanin ƴan uwa da ƴan uwansu ya raba tsakanin uba da ƴaƴansa bugu da ƙari yana zuga mutane ma su yi maka bore abu na gaba ma dan zinani shi to wannan abun kamar yadda Imam Ibn Kathir ya kawo kissan a karkashin wannan aya wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin wannan dalili sai ya fusata wannan sarki sai ya tura fadawansa yace su je su nemi wannan mutumin duk inda yake a halaka shi da suka taso sai suka zo gidan annabi Isa dan Maryam cikin dare sai suka kewaye gidan gabaki ɗayan su ta yanda ba yanda zai yi ya iya fita shine Allah ya ce wallahu khairul makirin Allah shine biyayyen wanda ya bi kowa mai da martani musamman ga masu makirci makircin a kansu to a wannan lokaci annabi Isa dan Maryam a cikin hawariyun sai ya ce ɗalibansa kenan su ne sahabbansa waye zai tsaya a makwaban annabi Isa dan Maryam Allah zai sanya masa kamanni na ni zai ɗaukaka ni zai tafi da ni sama sai dukkansu suka yi shuru sai wani matashi sai ya ce shi zai tsaya wannan lokaci su kuma suna kewaye da gidan annabi Isa dan Maryam suna so su shigo su bar masa don su halaka shi suna zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa wannan matashin kamannin annabi Isa dan Maryam shi kuma annabi Isa yana bacci sai Allah ya ɗauka shi ya tafi da shi suna shigowa sai suka tadda wannan matashin tunda fuskan annabi Isa yake da shi kawai sai suka far masa suka fara masa duka har suka kashe shi da suka kashe shi haka Imam Ibn Kathir ya kawo kissa yace sai suka sanya masa kaya a kai suka sa mai kaya a kansa yana zubar da jini saboda shi sarki ya ce in an kama shi aka kashe shi a tsire shi shine a sanya shi kasali kamar wato gunki shine aka gicciye shi kenan to Allah subhanahu wa ta'ala shine yake bada labarin iz qala Allah a lokacin da ake wannan halin sai Allah ya ce wa annabi Isa dan Maryam ya Isa ya kai annabi Isa inni mutawaffika ni Ubangiji zan sanya ka bacci. Wannan shine ma'anar farko na mutawaffika. Wa rabi'uka ilayya, idan na sa ka yi bacci sai in ɗaukaka ka zuwa gare ni, in tafi da kai sama. Wa mutahhiruka min alladhina kafaru, zan tsarkake ka daga waɗanda suka kafirce maka, suka kafircewa Allah. Wa ja'ilu alladhina tabi'uka fawqa alladhina kafaru, waɗanda suka bi ka bayan na ɗaukaka ka na tafi da kai sama, zan sanya su wanda suka yi imani da kai sama kan waɗanda suka kafirce maka, suka kafircewa Allah. Ila yawmil qiyama, har zuwa ranar tashin qiyama, waɗanda suka kafirce gare ka za su kaskanta, wanda suka yi imani da kai ba za su taɓa kaskanta ba. Thumma ilayya marji'ukum, sa'annan makomarku tana dawowa zuwa gare ni. Fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, sai in yi hukunci tsakaninku a kan saɓanin da kuke da shi, a kan shin Annabi Isa ne aka gicciye ko ba shi ba, da kuma shin Annabi Isa ɗan Allah ne ko ba haka ba, shin Annabi Isa Allah ne ko ba haka ba, sa'annan kuma shin mahaifiyarsa ta haife shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi ya maida shi annabi ko ko ba annabi ba ne, ni ne zan yi wannan hukunci. Wannan shi ne ma'ana na farko ga wannan aya. Haka Imam Ibn Kathir da ya zo fassara wannan aya, da ya zo gaban nan ya ce inni mutawaffika wa rabi'uka ilayya, al-muradu bil wafati ha huna an-nawm, yace abun nufi da kalman al-wafatu, abun nufi da al-wafatu anan, ana nufin bacci. Inni mutawaffika, sai ya ce ni zan sanya maka bacci, sai ya fassara ta kama qala ta'ala. Imam Ibn Kathir ya ce kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl, Allah shi ne wanda yake sanya ku bacci da dare. Kaga kalman wafatu anan bi ma'ana annaw, wa qala ta'ala, Allah madaukaki yace Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, Allahu yatawaffa al-anfus, Allah shine wanda yake karbar rayuka hina mautiha, a lokacin da take bacci, wallati lam tamut fi manamiha, amma wanda bata mutu ba tana cikin baccinta. Fa yumsiku allati qada alaiha almaut, wanda Allah ya rubuta mata mutuwa sai ya rike ta, ranka yana fita daga jikinka a lokacin da kai bacci, shi ne wato ranka idan kana bacci sai ya fita daga jikinka. Lokacin da zaka dawo bacci, zaka farka daga baccinka, sai ya dawo jikinka sai ka farka. Haka Imam Ibn Qayyim al-Jawziya a cikin al-Fawaid da yazo kan gaban wannan aya yace ran mutum na fita ne a jikinka, shi ne wanda zaka ga ƴan Chinese suna kiransa chi, Bahaushe sai ya ce kurwa. Idan ka kwanta kurwarka na fita shine ranka na fita daga jikinka shine suke kira ci ci wato kurwar jikinka tana fita daga jikinka wanda Allah ya rubuta mata mutuwa sai ya rike ta sai a ce wani daga bacci bai farka ba فينفق التي قضى عليها الموت ولا الله يرمو تامة متوى في أريكتا تكاس داو واجك ونم متم في أتيوانيا سندق كنتا وزبي بركة بيات فلاهرة يا متدين في الله يتي ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى صور الرأيك أن الله يرمو تامة متوى با سي يسقوت سي تداو جكنا متانندا suke kwance ita ma zuwa wani lokaci sananne a wurin Allah sai Allah ce inna fi zalika lalle a wannan tsarin da Allah yake yi ga rayukan mutane la ayatin liqaumin yatafakkarun akwai alamomi ga mutane masu tunani sai aka samu turawa na yamma sai suka kirkiro wani injin suka ce suna so su gano idan mutum zai yi bacci yaya baccin ke zuwa da aka yi wannan na'urar sai aka sa mutum a jiki abinda kawai suka iya ganewa da wannan na'urar cewa there is an object that comes out of a person while asleep suka ce akwai wani abin da yake fita a jikin dan adam a lokacin da yake bacci kuma akwai wani object again that comes back to him while awake a lokacin da zai farka ga wani object da yake dawowa jikin sa kaga su iya binciken da suka yi kenan ko cewa object ne yake fita object ne yake dawowa sai ya farka daga bacci mu kuma sai Allah ya gaya mana me yake fita ran mutum shi yake fita a wannan aya ta cikin suratul zumar rai ne yake fita a cikin mutum shine kurwarka za ta fita a lokacin da kake bacci idan kuma ka farka wannan ran ne yake dawowa jiki sannan sai ka farka daga bacci kaga su ba su kawo wani sabon abu ba saboda mu Allah ya riga gaya mana sama da shekara 1470 da suka wuce da 47 da suka wuce kaga su ba wani sabon abu suka zo ba da shi mu Allah ya riga ya gaya mana su kawai yanzu experiment toy suke amma mu Allah ya riga mana bayanin da dadewa to annabi Isa dan Maryam Allah ya ce zan sanya ka bacci to yanzu din ba ruhinka kadai zan dauka ba idan kai baccin da ranka da ruhin da gangan jikin shi zan daga sama shi sa yake mutawaffika wa rafi'uka ilayya saboda haka suka ce kalman alwafatu tana daukan ma'ana ta biyu alqabd shine dauka kenan inni qabidu ni zan dauke ka wa rafi'uka ilayya in daga ka zuwa gare da wannan aya ce dukkan malaman sunna suka yi ittifaki cewa annabi Isa dan Maryam ba mutuwa yayi ba Allah ya daga shi ne zuwa sama da kuma ayar da Allah madaukaki yake cewa wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له ده مغانن دا نصارى suke cewa inna qatalna al-masih isa ibn maryam su sun kashe annabi isa masih dan maryam rasulullah manzo na allah kaga allah ya kara tabbatar da shi manzo ne ba allah bane kuma ba dan allah bane sai Allah ce wa ma qatalu ba su fakashe shi ba wa ma salabu basu gicciye shi ba, ba shi suka tsire ba, walakin shubbiha lahu, sai dai an kamanta shi ne gare su, bi ma'ana wanda suka kake ba Annabi Isa ba ne. Sai Allah ya ce daga ƙarshe, wa ma qataluhu yaqina, ba fa su kashe shi ba tabbas, inji Allah. Sai Allah ya ce mai, bar rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare sa. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah mabuwayi ne mai hikima, bai bari sun kashe shi ba. Sa'annan Allah ya ce, wa in min alil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawti, babu wani ma'abuci littafi shine nasara, wallahi sai ya yarda da shi kafin ya mutu. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida, ranan tashin alkiyama Annabi Isa dan Maryam zai musu shaida cewa ba shi aka kashe ba, kuma ba shi suke bautatawa ba, kuma ba shi aka gicciye ba, don ba shi ba ne wancan da suke cewa Annabi Isa ne aka kashe, aka tsire shi, sannan kuma ya mutu saboda zunubinsu. To a nan malaman sunna, duka malaman ahlus sunnati wal jama'a a cikin littattafai na aqida da tauhidi sun ce, wa nu'minu bi nuzuli Isa ibn Maryam, mun yadda Annabi Isa ɗan Maryam zai dawo, zai sauko doron ƙasa. Haka Imam Ibn Jarir al-Tabari ya ambata a cikin sarihu sunna nasa. Haka Imam Barbahari, haka Imam Lalaka'i a cikin sharh usul i'tiqad ahlus sunnah wal jama'a, haka Abu Ja'far bin Warraq, Imam Tahawi da sauran malamai na sunna irin su Imam al-Humaydi a cikin sharh usunna da kuma as-sunna da kuma usul as-sunna na Imam Ahmad da sauran malamai na musulunci, dukkansu duk malaman sunna sun yi istifaki da ijma'i akan cewa Annabi Isa ɗan Maryam zai dawo. Kuma dalili shine hadisin da malaman hadisi sun rawaito shi a matsayin hadisi mutawatiri, sun kai adadi da ƙarfi, ya fi ƙarfi a ce ƙarya ne, sama da sahabbai guda 50 sun rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa Annabi Isa ɗan Maryam zai dawo. Imam al-Qurtubi yana da littafi na musamman al-Maliki, ya sa masa suna Masihi Dajjal wa Nuzul Isa ibn Maryam, littafi ne mujallabi guda ɗaya, ya kawo ruwayoyi sama da 50 da suka nuna Annabi Isa ɗan Maryam zai dawo. Daga ciki hadisin Imam Muslim, hadisin Nawas bin Sam'an al-Kilabi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labarin dawowar Annabi Isa ɗan Maryam, idan ya zo zai zo lokacin da Dajjal ya riga ya zo duniya, ya zagaye duniya a kwana 40, kwana na farko kamar sati ɗaya, kamar shekara, kwana na biyu kamar wata, kwana na uku kamar sati, kwana na hudu kamar sauran kwanakin da muka saba. Zai zagaye a gari gari, Makka da Madina ne ba zai samu damar shiga ba, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, in ya zo shiga Madina sai ya ga mala'iku sun kewaye Madina da takubbuna ba zai samu daman shiga ba sai wani bawan Allah daga cikin bayin Allah wanda suka fi kowa nagartuwa a wannan lokacin sai ya fito daga cikin garin Madina sai ya karbi Dajjal a bakin hanya yayi challenging ɗinsa sai Dajjal ya raba shi biyu sai ya ce mai haɗe sai ya haɗe sai ya ce ni waye sai ya ce kai ne Dajjal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba mu labari a kanka zai yi yunkuri ya ƙara kashe shi don ya ruɗar da mutane ba zai iya ba daman Madina duk mutanen banzan da ke cikinta a wannan lokacin Allah sai ya girgiza sai Madina ta yi girgiza kamar za a yi earthquake mutanen banza sai su kasa hakuri sai su fita da gudu muminai masu imani za su zauna wa'ancan in sun fita dama manzo Allah ya ce mafi yawan galibin wa'anda suka yi imani da Dajjal mata ne da Yahudawa mutum zai ɗaura ƙyarsa ko ƙanuwarsa ko yayarsa saboda fitinan Dajjal idan ya warware ta ya kwance ta daga igiya tana warwaruwa shi kenan ta bi shi zai yi yunkuri ya kashe shi ba zai iya kashe shi ba saboda Dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarinsa a cikin hadisin Fatima bintu Qais wanda imamu al-Bukhari da Muslim da Tirmidhi da sauran ashabu sunan suka rawaito Tamimu bin Aus al-Jari sun shiga kogi suna tafiya falaiba bihim al-bahr al-mawj sai janiniya ta kada su fa'awau ila jaziratin sai suka je suka fada wani tsibiri da suka je tsibirin wata daya sai suka ga wata dabba suka ce ba ka iya gane gabanta da bayanta saboda yawan gashin da ke jikinta Tamimu bin Aus al-Jari ya ce sai muka ce mata ma an cewa ce ce sai ta ce ana jassasa to sunanta jassasa shi ne mai neman diddigi bincike za su yi mata tambaya sai ta ce in faliku ila zalika dayr ku je wancan kogon za ku ga wani mutumi da ya fi buƙatan tambayanku kuma zai ba ku amsa Tamimu bin Aus al-Jari ya ce fa waqa'a fi qalbi annaha shaytana in ma'aha rajul sai na ce kai wannan da ganinta shaytani ya ce tunda ta ce akwai wani namiji a tare da ita ya ce falamma dakhalna ad-dayr a yayin da muka shiga wannan kogon fa'iza bi a'azami insanin ra'aynahu mashdudun bis-salasil yace sai ga wani mafi girman mutumin da ba mu taba ganin irinsa ba sai a ranan an daure shi da kanta sai ce akhbiruni man antum Tamimu bin Aus al-Jari yace sai Dajjal ya tambaye su ku gaya mun ku suwaye sai Tamimu bin Aus al-Jari yace sai muka ce inna qaumun arab mu larabawa ne mutum a cikin kogo a tsakiyar teku kuma a daure sai yace akhbiruni an nabiy al-arab ku bani labari akan annabin nan na larabawa shi Tamimu bin Aus al-Jari a lokacin Kirista ne wannan tambayar ya sa mai ɗanban musulunta da ya dawo Madina don ya ce hal kharaja wai annabin nan na larabawa ya fito sai suka ce
sai yace ya yaki tsakaninsa da Qurayshawa sai suka ce wani lokaci su samu musulmai su samu nasara wani lokaci su sami Qurayshawa su samu nasara a kansa sai Dajjal ya buɗe bakinsa ya ce musu in yu'minu bihi fa huwa khairun lahum in za su yi imani da shi shi ya fi musu alkhairi wannan dalilin ya sa wannan magana ta yi wa Tamimu bin Auzin Dari tasiri da ya dawo Madina ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masalanta to a cikin tambayoyin da Dajjal ya yi musu ya ce sai suka tambaye shi ya yi musu tambayoyi daga ƙarshe suka ce kai waye sai ya ce ana Masihu Dajjal ni ne Dajjal Jujjal musibar da Allah ya tanadar wa duniya in banda kiyama babu fitinar da ta kai ya ce zan zagaye ko'ina a duniya banda Makka ta wa Tiba mazala na bada labari sai ce huna Tiba bi ma'ana Tiba Madina kenan Tamimu bin Auzin Dari da ya dawo dalilin da ya sa musulunta kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira as-salatu jami'a ya fara bada labarin Dajjal to shine hadisin Fatima bint Qais lokacin da zai zo Makka bai samu daman shiga Madina ba zai zo Makka Allah ya saukar da Annabi Isa dan Maryam kansa na da galu-ulu tsakanin fuka-fukan mala'iku limamin da aka tada sallan asubahi a lokacin zai ga Annabi Isa zai gane shi sai ya ce mai bismillah zo ka ja sallah sai ya ce a'a ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ne limaman juna ka ja sallan nan zan jika sai ya yi sallah Annabi Isa ɗan Maryam sai ya fito zai je ya tarbi Dajjal a wajen Makka ya hana shi shigowa suna ido hudu da Annabi Isa ɗan Maryam sai Dajjal ya narke kamar gishiri sai ya ruga sai hanyar Falastin Annabi Isa da musulmai a lokacin zai su bi shi idan suka bi shi zai dinga gudu ana binsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za su tadda shi a babul lud shine hadisin Nawas bin Saban al-Kilabi ruwayan Imam Muslim babul lud garin lud zamanin sayyidina Umar aka cije da yaki aka bude wannan garin garin lud to a kofar garin Annabi Isa zai kashe Dajjal inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zai zo tare da shi akwai Yahudawa saboda shi suke jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada alamomi da za a gane lokacin da Dajjal zai fito saboda lokacin jifin kiyama daga cikin alamomi shine duniya za a zama ana zubar da jinin musulmi ya koma kiyashi ya fi jinin musulmi kima sa'annan mata za su yi yawa sa'annan fitsara da tabara da kwantanci ya yi yawa ya fito a cikin al'umma sa'annan shuwagabannin al'umma tintiran azzalumai ne suna zaluntan al'ummansu zalunci ya riga ya buɗe duniya wannan shi ne zai fusata Dajjal ya kwance daga wannan katon da aka ɗaure shi aka yi masa bari da shi sannan ya fito ya ce idan ya fito zai fara farko zai ce shi Annabi ne in tafiya ta yi tafiya sai ce shi Allah ne yace fitinan dajjal ya wuce tun yanda kuke tsammani mazala cewa al'ummar sa in yakhruju ana fikum fa ana hajijukum in ya fito ina da rai ni din nan zan kare ku amma idan ya fito baya na kowa imanin shi ya kwace daga fitinan dajjal fitinan dajjal ta kai ga zai kalli sama zai ce wa ruwa zubo sama za ta zubo da ruwa zai kalli ƙasa zai ce wa ƙasa ta fitar da tsirrai a take zai fito zuyi zai kalli makabarta zai ce kai wanda kuke ciki ku fito za su fito zai ce ni waye za su ce kai Allah ne zai ce ku koma ka san me rai ai ai zai shiga cikin fitina sai ce ku koma sai su koma yana da wuta yana da aljanna haka manzo Allah ya ce wanda ya mai biyayya sai ya sa shi a aljannansa ya ce aljannansa ita ce wuta wanda kuma ya saba mai zai sa shi a wutansa manzo Allah ya ce ku ne za ku ganta wuta amma ba wuta ba ne sanyi ne ku shiga kan ku ci bi ma'ana rahama ce gare ka ita ce aljannanka to idan ya zo a wannan gaban ne ya ce annabi isa ɗan maryam idan ya bi shi ya kashe shi sai musulmi su dinga bin yahudawa duk inda suka ɓoye za su dinga datse su suna kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk inda ba yahude ya boye sai abin yayi magana banda wata itaciya da ake kira gharqat yace fa innaha shajaratuhum banda wannan itaciyar da gharqat ita ce itaciyar su ita ce wannan bishiyar da kaga suna dasawa a New Israel wannan itacen da kaga ana nuna suna to ita ce ita ce kadai idan ba yahude ya raba ya boye ba za ta yi magana ba amma in a jikin mota ya boye mota zai yi magana zai ce ya muslim ta'al wara'i aw khalfi yahudiyyun faqtulu kai musulmi ka zo ga baya na a wani ba yahude ya boye a jiki zo ka kama shi ka tura shi lahira a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana shekara uku kafin fitowar dajjal shekarar farko za a samu biyu bisa ukun ruwa na damina shekara ta biyu ɗaya bisa ukun damina shekara ta uku ko ɗigo ruwa ba za a samu ba teku duk za su kakkaɓe ba abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam safai suka tambaye shi to a to ya za a yi ba abinci kenan sai manzo Allah suka tambaye shi to mumine ya za a ci abinci a wannan zamanin sai manzo Allah ce tafihim ma tafil mala'ika abin da ke wadatar da mala'iku shine abincin su idan ka je yunwa ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbi ighfirli sai ka ji ka koshi caji ke ka samu caji ba ta cool a nan ne za ka ji ka ka koshi ba abinci to ba za a samu ruwa ba sai an kashe dajjal idan kuma an kashe dajjal ba za a samu ruwa ba sai ya juju wa ma juju sun fito bayan an gama kashe dajjal annabi isa ya kashe dajjal mazala ce fa auha Allah ila isa sai Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi isa ya gaya mai an qad aflaqtu ibadi na riga na sako bayi na su ne ya juju wa ma juju la yudanu alaihi adun minkum ba wani a cikin ku da isa ya kashe su idan suka fito ruwa na kogi da ya rage za su shanye shi rankataka six ocean of the world da kake gani ya juju wa ma juju za su shanye ruwan har wasu idan sun zo za su ce da nan ruwa ne 'yan uwanmu ne suka shanye ba bala'in ya juju wa ma juju ya yi iya bala'i. Manzan Allah ce annabi Isa ɗan Maryam da muminai a lokacin guduwa za su yi, saboda bala'in ya juju wa ma juju za su hau kan dutse. Sai annabi Isa ɗan Maryam ya ɗaga hannu cikin dare ya ce, ya Allah ka kubutar da mu daga sharrin ya juju wa ma juju. Sai Allah ya turo nagaf, shine tsutsotsi. Fa yu'alliquna ala a'naqihim, sai su manne a wuyan ya juju wa ma juju. Fa yamutuna ka mauti nafsin wahidin, sai su yi mutuwa irin mutuwa guda ɗaya, kamar yadda suke yin a fina-finansu na dodanni ko. Sai a ce in an kashe bos tunda shi ne dodo, duk sauran sai su mutu a lokacin, to haka shi ma za su. Manzo Allah ce duka a lokaci ɗaya za su mutu. Ya ce babu inda za ka taka a doron ƙasa face dukkatu ya juju wa majuju, gawan ya juju wa majuju ne. Manzo Allah ce fa yursilu llahu tuyuran a'naquhum ka a'naqil bukht, sai Allah ya turo wasu tsuntsaye wuyoyinsu kamar wuyan raƙumi. Shine wasu malamai suka ce an'ama su ne ostrich. Allah zai turo su fa ya'khuduna juffata ya'juju wa ma'juj, sai su ɗauki gawan wacin ya'juju wa ma'juj. Ai ka san suna ɗaukar mutum ko, sai su ɗaura ta. Sai manzo Allah ce fa yarmunaha haythu sha'a Allah, sai su je su jefa gawan wacin ya'juju wa ma'juj inda Allah ya ga dama. Sai Allah ya saukar da ruwa. To a lokacin ne ruwa za ta ƙasa za ta fitar da albarkacinta wanda ba ta taɓa fitar da shi ba. Abin ɗaya zai ishi anguwar Rimi, Malali, Kwaru, anguwan Doza, duka abin ƙwaya ɗaya zai ishi kowa a wurin zai ce ƙoshi. Sa ɗaya za ka shayar da garin Kaduna nono, kowa zai shayar ƙoshi. Sa guda ɗaya kawai. To, kaga a nan waye ya ba da labarin zuwan annabi Isa ɗan Maryam? Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To sai aka sami Mu'tazila, su kuma dai suka ce su ba su yarda da wannan hadisin ba. Me dalilinsu? Suka ce ai hadisu khabaru ahadi. Al'ali kuwa Imam Qurtubi ya kawo ruwayoyi kusan guda 50 a cikin Masihi Dajjal wa Nuzul Isa ibn Maryam littafinsa. Sannan ga Imam Nasiruddin Albani a cikin littafinsa Qissati Masihi Dajjal, ko kuma Fitnati Masihi Dajjal wa Nuzul Isa ibn Maryam, shi ma ya rubuta littafi ya tattaro hadisan da sauransu. Duk mutumin da bai yarda cewa annabi Isa ɗan Maryam bai dawo duniya ba, to wannan mutumin yana da wani yanki na aqidar Mu'tazila. Ya yarda ko bai yarda ba, ya sani ko bai sani ba, amma duk malaman musulunci sun tabbatar da dawowar annabi Isa ɗan Maryam da kuma Dajjal. Ba shi ne dalilin da ya sa manzo Allah ya ce mu dinga yi a tayyan ƙarshe mu roƙi Allah ya kare mu da ya tsare mu daga sharrin ababen nan guda hudu ba? Daga ciki akwai fitinar Dajjal ba? To saboda a cikin hadisin da ya maganan Dajjal, hadisin ne maganan annabi Isa ɗan Maryam zai dawo duniya. To shi ne Allah ya ce ni zan ɗaukaka ka, bi ma'ana zan tafi da kai. Kuma ga hadisin Anas ɗan Malik, hadisin Mi'raj, hadisin Imam al-Bukhari da Muslim da Ashabu Sunan, manzo Allah ya ga annabi Isa ɗan Maryam har ya mai sallama. To kaga ashe kenan Allah ya ɗaukakawa annabi Isa ɗan Maryam. To annabi Isa ɗan Maryam Allah zai dawo da shi ƙasa. To shi ne faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa idan ya dawo ya ce yaqtulu al-khinzir aw khanazir, annabi Isa zai kashe aladu. Bai kaga wajajen can kagan kana so ka azabtar da alade, ɗauke shi ka kai shi ƙasar Laraba ka ajiye shi kawai, shi kenan ka mai azaba. Za a kakkashe shi. Wa yaksuru salib, zai karya kuras. Wa yadau aljizya,
kaga duk wannan waye ya fadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin yin imani da manzon Allah shine ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabi ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badu Allah illa bima shara'a to kaga ni tasdiquhu fima akhbara ka gaskata shi a duk abin da ya bada labari to mu'tazila ne suka yi wa hadisin tawili in kaga malami daga cikin malaman sunna yace maka annabi Isa ba zai dawo ba ya yadda ko bai yadda ba yana da aqidar mu'tazila kuma ka sani maganar sa ba daidai bane kowaye saboda maganar manzon Allah tana sama da maganar kowane mutum sannan kuma fifita maganar manzon Allah shine a farko akan kowa saboda ka kakkai yadda ne maganar sa ka ce nan malam yayi ba daidai ba kuma kakka bi shi dan in ka yadda da hakan in ka mutu tsakaninka da Allah akwai matsala saboda ka ƙaryata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk mutumin da ya ƙaryata manzon Allah a aikace ko a magana akwai matsala tsakaninsa da Allah saboda yanayin lokaci za mu takaita a nan gobe idan mun dawo da izinin Allah Allah ya raya mu kuma ya ara mana numfashi za mu yi tauraya a cikin wannan bayani insha Allah
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Ni wannan bane ce Allah ya kara wa malam lafiya. Malam, ina ganin wasu idan an kitar da tarawih aka zo mutane kuma aka kira sai su tashi su kawo raka'a daya ne mutum su sallama da jima. Ma'ana ba ji mu ya sallama su ba za su sai su tashi su kawo raka'a daya. Menene wajibin su? Allah ya saka alkhairi.
To wa'annan galiban sun yi wuciri ne a wani wuri ko kuma suna da nufin wai za su tashi cikin dare su ƙara yin sallah to saboda haka suna so su kulle sallan daransu da wuciri shi yasa su sai suka miƙe to amma wannan ya saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yake yawancin malaman mu anan suna ba da wannan fatawa manzon Allah ce innama ju'ila al-imam liyutamma bihi an sanya maka liman dan kai koyi da shi sai ce fala takhtalifu alayhi kakka kuskura ka saba wa liman to kaga ya sanna mai kai kuma je ka miƙe kaga ka saba mai anan sannan hadisin imamu ahmad da yace innahu man salla ma'a al-imami hatta yansali kutiba lahu qiyamul layla duk wanda ya salla tare da liman har liman ya idar da salla za a rubuta masa yayi qiyamul layli to me yasa ba za ka raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu kubi kan ku kirkiro naku an wadatar muku babu wani daga cikin magabaci da yake yin irin wannan kaifiyar naka sallan ba a samu daga sahabbai ba ba a samu daga tabi'ai ba ba a samu daga atba'ut tabi'in da makamancin haka ba mu a yanzu ne wasu malamai ke ba da irin wannan fatawa amma duka kuskure ne saboda haka ba za ka yi aiki da shi ba shi kuma mai yi Allah ya ganar da shi ya sa ya bi daidai ya bi kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wannan ce assalamu alaikum malam waɗanda suke yin azumin litinin da alhamis da kuma waɗanda suke yin azumin ayyamin bi to idan ramadan ya zo waɗannan kwanaki suna shiga cikin ramadan suna da ladan su na azumin da suke yi
suna da ladan su ban ramadan ai rukuni ne daga cikin rukunan musulunci wajibi ne wanda kuma nafila ne saboda haka kana samun lada a cikinsa duk wani abin da ma zai kawo maka cikas a azumin da ka saba yi na wuridinka wanda kake banta da shi ko da rashin lafiya kai baka samu daman iya yin sa ba saboda rashin lafiyar hadisin Abdullahi ibn Mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a ci gaba da gudanar maka da wannan ladan to kuma me kake nema abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana
Allah miki ruku ya kidaya mana da cikin ɗan dattin bayin sa a cikin wannan wata mai albarka ya yaje mana kurakuran mu ya gafarta mana zanuban mu ya ba mu ikon gyara alaƙar mu da Ubangiji ta zama alaƙa mai ƙarfi ya Allah kowa a cikin mu ne yana da wata bukata da yake nema a wurinka na alkhairi kafi mu sani Allah ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki daya akwai abin da kuma yake jin tsoronsa na sharri Allah miki ruku ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda aka zarce su da ƴaƴa kan zararru a cikin mu maza ko mata Allah muna roƙonka ka shirye musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya ko kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wanda ka jarabce su a cikin mu da ba su suka ka yaye musu ka ba su ikon sauki wannan nauyi na bashin da ke kansu ya Allah kai musu tagomashi ta inda ba su taɓa tsammani ba ka sa su sauki wannan nauyi na bashin da ke kansu kafin su koma gare ka mu kuma muna roƙonka duk yadda za mu iya kai da tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da za mu ɗaukawa yin iyalanmu da shi mu taimakawa addininmu mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa maƙwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kan gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka ƴan uwanmu da suke sauran sassa na wannan ƙasa kamar su Zamfara Sokoto Kebbi Katsina Niger Maiduguri Yobe da sauran wurare da ake cutar da ƴan uwanmu musulmi a wurin kidnappers da bandits ya Allah kai mana maganin su wanda suke ɗaukar ɗawainiyarsu ya Allah in a cikin mu suke ya Allah masu shiruwa a cikin su ka shiryar da su wanda kuma alƙalaminka ya bushe a kansu ba za su taɓa shiryuwa ba ya Allah ka magance mana matsalarsu da abin da ya dace da su in kuma a wajenmu suke ya Allah kai mana maganin su ka sa katangar ƙarfe tsakaninmu da su ka sa katangar ƙarfe tsakanin arewa da su ka sa katangar ƙarfe tsakanin Najeriya da su duk wanda yake neman wannan ƙasa da zaman lafiya Allah duk inda yake ka sada shi da wannan zaman lafiya kuma ka sa ya amfane mu duniya da lafiya duk wanda yake neman mu da fitina a duk inda yake a doron ƙasa Allah ka bi mu sanin sa kai mana maganin sa ya Allah ka azurta shi da ciwon lamisa ya Allah kada ka bashi ikon bacci har abada ya Allah kuma ka karya shi ya Allah ka targada shi ya Allah ka maida shi makahu ya Allah ka maida shi gurgu ya Allah ka maida shi bebe ya Allah ka maida shi kurma ya Allah ka maida shi mahaukaci ya Allah ka kare mu daga sharrin sa duk inda yake a doron ƙasa wanda ya gina wannan masallaci ya dauke da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina mata gida aljanna yayi albarka ga dukiyarsa yayi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addininka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da gune shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira da mu da masu kallonmu da sauraro ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwanmu ta zo ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.